Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu saurarama a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da Kuniya da kuma murya Arewa, sai kuma Viewway Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana, ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Daula Salim muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kanin labarai.
Sakataren tsaro mai rikon ƙarya Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotannin da ke cewa za a aika dakaran Amurka 5,000 zuwa 10,000 yankin gabas ta tsakiya domin dakile barazanar da Iran ke yi. A wani zaman da aka yi a fadar White House a jiya Alhamis a kan sanar da tallafi ga manoma, ya rikide ya koma zaman cin mutunci. Kasashen Afirka ta gabas suna shirin haramta shiga da sabulun wanka ko man shafawa ko kuma wani sanadari mai sauya launin fata.
Kanin labaran kenan. Bayan shafa makonni ana fama da hare-hare da garkuwa da al'umma a jihar Katsina, shugaba Muhammadu Buhari ya umarci manyan jami'an tsaro su dauki tsatsauran mataki. Sai dai masu kula da lamura na cewa ba nan giza ke saka ba.
Shugaban kasa yana so a gaya mai gaskiya, ai ya san hanyar da zai bi a gaya mai gaskiya. Kowane gari akwai hakimi, akwai mai gari, ba wanda bai san bala'in da yake ba. Amma duk wanda zai zo daga wani Abuja ko wani menene kyawa yake, ko a rubutu ga takarda akai ne saboda ID ya zo ba.
Muna kuma da fashin baki kan gangame da mata ke yi na neman mukaman dori ba zabe ba a sabuwar gwamnatin ta shugaba Buhari. Sai kuma shirin lafiya uwar girki da Hawwa Umar ke gabatarwa. Hawwa, yau me kike tafi da shi a wannan shiri?
A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan kaluluwar ƴar wuya, wato tonsillitis a turance.
To sai ku kasance tare da mu kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya. Ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. Sakataren tsaro mai rikon ƙwarya Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotanni da ke cewa za a aika dakaran Amurka 5,000 zuwa 10,000 zuwa yankin gabas ta tsakiya domin dakile barazanar da Iran ke yi. Da yake ganawa da manema labarai, Shanahan ya ce babu wani batun aika sojoji 5,000 balle 10,000, inda yake bayani akan rahotannin kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ma'aikatar tsaro ta Pentagon tana da niyyar aika sojojin Amurka kimanin 5,000 zuwa 10,000 gabas ta tsakiya. Wannan bukatar kara dakarun ya zo ne daga kwamandan sojin ruwan Amurka a yankin gabas ta tsakiya, General Kenneth Frankenzi. Shanahan ya ce wannan bukata ce da rundunar Amurka a gabas ta tsakiya ta CENTCOM ta saba nema karin sojojin, amma kuma ya ce wannan abatu ne da ya kamata a bashi muhimmanci duba da al'amuran da ke faruwa a gabas ta tsakiya. Sai dai babu tabbas ko fadar White House za ta amince da aika wasu dakarun da jiragen ruwan yaƙi da kuma kudaden da ake bukata. A wani zaman da aka saba yi a ɗakin Roosevelt a fadar White House a jiya Alhamis a kan sanar da tallafin kudin dalar Amurka biliyan 16 ga manoma, ya rikide ya koma zaman cin mutuncin tawagar manyan 'yan Democrat a majalisar tarayya da shugaban kasa ya masu, wanda ya kuma zargi tsofaffin shugabannin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da aikata laifin cin amanar kasar. Bayan sanar da tallafin ga manoma, Trump ya maida martani akan asarar da Amurka ke yi da kasuwanci da China, yayin da yake amsa tambayoyi ga rukunin 'yan jarida kalilan. Shugaban ya sha caccakar kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi, wanda ya ce ta faɗa wa wakilin Amurka a harkokin kasuwanci Robert Lakenza cewa tana buƙatar makonni 2 ta yi nazari kan yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka, Canada da Mexico. Trump ya kira Pelosi mara hankali, bata yi nasara ba kuma tana da matsaloli, ya kuma kwatanta shawarar Pelosi da abin ƙazanta, inda ta ce ya kamata iyalin shugaban ƙasa su ɗauki mataki saboda halayensa, ya kuma kira kansa da cewa shi ƙwararre ne ta kowane fanni. Jim Kadan Pelosi ta maida martani a shafin ta na Twitter cewa lokacin da mai kiran kansa kwararre ya fara nuna halayen shugaba zan yi farin cikin aiki da shi akan batutuwa da suka shafi ci gaban kasa. A halin da ake ciki kuma shugaba Donald Trump ya ce yana farin cikin baiwa manoman Amurka da suka fada matsala sakamakon harkokin cinikayyar Amurka da China karin tallafin dala biliyan 16. Trump ya fada wa manoma da suka halarci taron a fadar sa ta White House a ranar Alhamis cewa tallafin zai taimaka wajen haɓaka noma da kuma tabbatar da cewa babu wata ƙasa da za ta yi tasiri kan tattalin arzikin Amurka ko tsaron ƙasar. Ya ƙara da cewa harkokin cinikayya bai wa manoma adalci ba, wanda ya ce sun taimaka masa a siyasance. Wannan shi ne karo na biyu da gwamnatin shugaba Trump ta tallafa wa manoma da biliyoyin daloli wajen ceto manoman Amurka da matsalolin cinikayyar Amurka da China ta shafe su. Sanadiyar harajin ƙasar China da ta kakaba wa kayan Amurka domin mayar da martani kan harajin da Amurka ta saka wa kayayyakin ƙasar China. A bara ma fadar White House ta baiwa manoma tallafin dala biliyan 12. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasashen Afirka ta gabas suna shirin haramta shiga da sabulun wanka ko man shafawa ko kuma wani abu mai dauke da sinadarin hydroquinone wanda ke sa mutum ya zama baturen ƙarfi da yaji. Sinadarin da ke tattare da matsalolin lafiya masu yawan gaske, Majalisar Dokokin Ƙasashen Afirka ta gabas a makon da ya gabata ta tabbatar da wani kuduri da ke kira ga yankin baki daya kada a yi ko a shigo da kayan gyaran jiki mai dauke da sinadarin da ke canja launin fata. Kayan gyaran jiki mai canja launin fata galibi ana yin sa ne da sinadarin hydroquinone wanda ke kawo wa fata matsaloli. Haka ma wasu sinadaran da aka harhada da ke sa farin fatar suna iya zama ciwo. Ƙasashen Ghana, Ivory Coast, Kenya, Nigeria, Rwanda da Afirka ta Kudu sun haramta ko suna sa ido a kai, yayin da Tanzania ta haramta shiga da wannan kaya a cikin ƙasarta. Majalisar Dokokin Afirka ta Gabas a makon da ya gabata ta tabbatar da kudirin haramta yi da kuma shiga da sinadarin hydroquinone a cikin yankin. Suzan Lakawiyu, yar Majalisar Dokokin yankin Afirka ta Gabas, ta ce
sai da Daula Salim da karanto labaran duniya. To madalla, bari mu bude taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda a daren jiya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da gwamnan jihar Katsina Alhaji Bello Masari biyo bayan kashe-kashe da kona garuruwa da 'yan bindiga suka shafa mako guda cin suna yi. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A kalla dai an shafe kimanin kwanaki 7 a jere, kullum sai 'yan bindiga dadi ko dai sun tada gari ko sun kona gari a jihar Katsina, musamman a yankin Batsari. Shugaba Muhammadu Buhari ya gana da gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina, sannan shugaban kasar ya tura wani kwamiti mai karfin gaske karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, General Abayomi Gabriel Olonishakin, da shugaban 'yan sandan kasar da su je su asase abin da ke faruwa, kamar yadda gwamna Aminu Bello Masari ke karin bayani.
An samu karin karfin gwiwa musamman yanzu mu a Katsina, already mutanen da aka tura suna Katsina yanzu suna assessing situation kuma za su je duka wannan areas din, especially Batsari local government da Kankara local government, inda abin ya yi zama mu severe su yi ainihin on the spot assessment su dawo. So we expect certain actions, especially because what affects Katsina shine affecting Zamfara, shine affecting Kaduna.
To amma mutanen na Batsari a cewar Lawal Sani, daya mai magana da yawunsu, ya ce su fa ba su gamsu da tura musu irin wannan committee ba, so kurum suke yi su gani a ƙasa.
Da girma gwamna ya yi kokari, ya je ya sadu da shugaban kasa, kuma mun ga an turo committee, so ne za ka ga sunan garin Batsari har da jirgi yana cewa za su je garin da aka shaɗa nan ƙasa nan. Dan shugaban ƙasa yana so a ga mai gaskiya. Ai ya san tanya da zai a ga mai gaskiya. Kowane gari akwai hakimi, akwai mai gari. Ba wanda bai san bala'in da yake ba. Amma duk wanda zai zo daga wani Abuja ko wani menene kaiwa yake ko a rubutu ga takarda akai ne saboda ID ya zo ba tsari. Kusan ƙasa da wata biyu ya wuce. Amma bayan ta yi ma lokacin ma aka dubi harara ana kashe mutane, ana kwashe musu dukiyoyi. To saboda haka yanzu mu ba za mu ce mun gamsu ba sai mun ga abin da ya biyo baya.
Shu'aibu Mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Kuma abin kunya ne a ce jihar shugaban ƙasa inda shugaban ƙasa ya fito a Katsina da inda ministan tsaro ya fito a Zamfara a ce a Najeriya na suka ko ina lalacewa a sha'anin tsaro. Wannan abin kunya ne, abin turne, kuma ya kamata a ce idan gwamnatin nan da gaske take ta aji duk wani tanadi da za ta yi ma al'umma ta tsaya ta samu musu wannan tsaro. Ba ranar da wato 'yan ta'adda ba sa kashe mutane. Wannan ba tsarin fa gwandasan bisa da ba tsariyar su. Ba wani wuri a Najeriya inda ya fi haɗarin zama ba tsari. Su ba mutane ba ne, ba su da haƙƙi kamar kowane ɗan Najeriya, don me za a ƙyale ana kisan su kuma jihar shugaban ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga batun tsaro kuma sai batun damawa da mata harkokin mulki a Najeriya, abin da ke ci gaba da ɗaukar hankali kasancewa mata sun shiga gangami da faɗakarwa a kafofin sada zumunta suna lalata wato suna tallata waɗansu mata da nufin ganin an ba su muƙami. A cikin hiranmu da Hajiya Bilkisu Shiba Zailani, wata 'yan Najeriya da ke zaune a birnin New York wadda kuma ta sha tsayawa takara a Najeriya, ta bayyana cewa akwai buƙatar sakawa matan da suke yi wa jam'iyya aiki ko kuma ba da gudunmuwa a kafa gwamnati.
To ni dai a nawa tunanin da nawa hangen abin da nake ganin ya dace abin ya kamata a duba a waɗanda suka wahana da a cikin waɗannan gwamnati kamar irin mata da suka yi takara haka da sauransu da ko mutane ko suka yi wa jam'iyya hidima ko kuma suka yi wa waɗanda suke kan mulkin hidima ya kamata a duba. A gani don saboda neman kyautata musu ba kawai a ɗauka a ɗaura ɗan ba ne a nawa hanyar.
Yawa to akwai waɗanda
haka za a yi an yi adalci sosai.
Yawa to akwai waɗanda suke cewon kamar mata da suka tsaya takara da ba su samu sun cimma nasara ba. Idan za a ba da mukaman nan a fara dubansu, kina ganin hakan cancanta ne in mata suna cewa a riƙa ba matan da suka cancanta kasancewa ba lallai ne kowace mace da ta cancanta take tsayawa takara ba. Waɗansu ba su da sha'awar siyasa kwata-kwata, amma kuma suna da ƙwarewa a fannoni daban-daban.
Ƙwarai kuwa. To duba cancantan yana da mahimmanci sosai, amma kuma idan har aka yi la'akari da cewa macen da ta fito takara ta yi wa jam'iyya hidima a lokacin da jam'iyya take buƙatan a yi mata hidima a wannan lokacin, to ita ma za a iya ana iya bata wannan point ɗin na cewa lalle ta san inda waɗansu ɓangarori da dama suka dusa tunda har ta da kikirjin lalle fitowa takara. So duk waɗannan ne a nawa tunanin ya kamata a duba a hanga, ba waɗanda kawai suna daga kwanci daga gada ba a ɗauka an san mulki na Allah ne yana ba wanda ya so ya hana wanda ya so a lokacin da ya so kuma. To amma kuma yana da kyau har walayau ya zamana lalle cewa an duba waye suka jajirce, su waye suka jajirce a cikin tafiya lokacin da ake wannan tafiyan da su. Shin sun cancanci wannan mukamin da za a rabar ko ko ba su cancanci wannan mukamin ba? Idan kin lura a baya can matsalan da aka dinga samu kenan.
To yaya kike gani ba mata mukamin nan zai taimaka wajen inganta rayuwar sauran matan?
A zai cancanci zai abin nan sosai saboda mu mata muna da tausayin junan mu gaskiya, muna kyautata wa ƴan uwanmu, kuma idan har mace ta samu al'amba ta samu wani dama, ba zan ce majority of mata wato kashi 80 cikin kashi 100 mata 'yan uwanmu idan har muka samu wani dama na musamman muna taimakawa junanmu.
Kawo yanzu kin gamsu da gudunmuwa da mata ke ba 'yan uwansu mata da ke da sha'awar tsayawa takara ko kuma shiga siyasa, kasancewa kamar yadda duk lokacin da aka shiga harkokin siyasa mata sukan ce abin da ya zama rauni a gare su da sukan so su tsaya takara shine akasin maza 'yan uwansu da ke tsayawa takara su ba su da iyayen gida. Sai ku tare mu shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da kuma ci gaban wannan hira. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1:15 na Asuba. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan kaluluwar ƴar wuya wato tonsillitis a turanci. Tonsillitis ko kuma kaluluwar ƴar wuya cuta ce dake addabar gabar dake cikin baki wacce ake kira ƴar wuya ko tonsils a turanci wadda ke faruwa sakamakon wasu ƙwayoyin cuta kuma idan cutar tai tsanani takan haifar da samuwar tsakuwa ko duwatsu a wannan gabar. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita barkamu da wannan lokaci.
Sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar kaluluwar ƴar wuya ko kuma tonsillitis a turanci.
Tonsils wasu abubuwa ne da suke kama da kaluluwa kuma akwai su kala-kala amma waɗanda aka fi sani a gefen baki suke daga hagu da dama da kuma ƴar wuya a tsakiyarsu. To wannan tonsils su ne suke kumbura sai su kawo zazzabi mai tsanani sannan ga ciwo yadda mutum ba zai iya hadiyar wani abu ba. Wani lokacin har su kan ja ruwa su yi ruwan gyambo kuma su hana numfashi musamman a yara. So kuma matsala ce wadda take ana samun ta sosai sosai musamman a yara wanda suke kasa da shekara 5.
To likita me ke kawo wannan matsala?
To kamar yadda idan mutum yayi dan ciwo misali a babban yatsan shi bayan wani dan lokaci zai ji kaluluwa tana ciwo a wajen kugun shi. To irin wannan kaluluwa ita ce tonsil din nan. Saboda haka ko ya shaki wani abu ko ya ci wani abu ta baki wanda zai kawo cuta musamman ƙwayoyin cuta nau'in bacteria ko kuma nau'in virus. To shi wannan kaluluwa yana kokari ne ya tare yaduwar wannan cuta. To sai ya kasance su kuma ƙwayoyin cutar sun fi ƙarfin shi sai su duka girma sai su kawo infection a wannan wuri. To sai ya zama sai ka ji an ce tonsils sun girma likitanci ana cewa tonsillitis. Kenan samu infection ko inflammation na wannan tonsils.
Menene alamomin kaluluwar ƴar wuya ko kuma matsalar cutar tonsillitis?
Yawanci abin farko shine zaka ji yaro yana dan tari ko mura sannan da zazzabi mai tsanani. Idan aka gwada zafin jiki da ma'aunin thermometer kuma a scale centigrade wani lokacin yakan kai 39 abin da ya haka wani lokacin yakan kai kusan 40. Wani lokaci saboda tsaba zazzabin nan yakan sa yara girgiza. Musamman wanda suke da hatsarin girgiza din ya kasance ba sa iya hade ko yawu suna fitar da yawu ta baki. Masu wayo daga cikin su za su iya cewa suna jin zafi a wuyansu ko in sun hadi wani abu suna jin zafi.
Kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ta bayyana? Misali in an dan samu abin da ka kira da infection a shi wannan ƴar wuya din ko kuma in ce tonsils a turanci?
To akwai bambanci tsakanin ƴar wuya da tonsil. Ƴar wuya shine wannan dan dogon abu da ke tsakiyar bakin ta wajen makogoro wanda a al'adance shine mutanen mu suke yankewa amma kuma ba shine ke kawo matsala ba. Abin da ke kawo matsala su ne wannan tonsils wanda suke gefen shi hagu da dama kuma ya danganta ga wani irin ƙwayar cuta ne ya kawo wannan tonsillitis. Akwai wanda nau'in cutar virus ne ko din suma viruses din kuma kala-kala ne. Akwai wanda kuma nau'in bacteria ne sannan ita ma bacteria kuma kala-kala ce. Akan samu wanda zai iya faruwa a cikin awa 3-4 mutum ya fara jin wannan ciwo. Wani lokacin za a kwanta da yaro lafiya tsakar dare ya tashi da zazzabi mai zafi da tari ko ya kasa hadiyar abu. Ya danganta ga yanayin karfin ƙwayar cutar da ta kawo abin. Saboda haka yana iya nuna alamu cikin yan awoyi, wani kuma yana iya dan dadewa kwanaki zuwa sati.
To likita ka yi maganar ƴar wuya wanda kace har mutanen mu musamman ma arewacin Najeriya sukan cire wa jariri ran suna ko kuma kafin suna. Shin idan ba a cire ta ba tana illa ne? Ina so ka dan wayar wa mutanen mu kai akan shi wannan danganci da yar wuya.
To a likitance babu wani alamu da suka nuna cewa yar wuyan nan tana kawo matsala. Asali ma bincike ya nuna cewa tana da amfani da kuma bukatar mutane su gane cewa idan wani bangare na jiki mafi yawancin al'umma ana haihuwarsu da shi to ba matsala ba ce kenan taurin haihuwa. Allah ya kaddara a yi mutum da kuma wannan abu. Duk duniya kusan in kin duba banda mu din ba wanda yake cire shi kuma ba mu fi kowa lafiya a duniya ba. Sannan yanke yar wuya baya hana mutum ya samu matsalar tonsillitis nan. Hasali ma mafi yawancin yaran da suke samun tonsillitis nan anan saboda yanayin al'adar mu zaka ga yar wuyan ma a yanke take. Saboda haka wannan yankewa da ake yi gaskiya ba shi da wani alfanu a likitance, yana da hatsarin gaske ba zan iya manta ba. A 1997 na ga yaro da aka haifa jariri babba kosashe nauyi kusan kilo 3.5. An yanke mai yar wuya, uwar ta kawo shi bata san ma ya mutu ba saboda jini yana diga ya shiga cikin huhun shi har yaron ya mutu. Saboda haka a likitance babu wani abu da ya nuna cewa yanke yar wuyan nan yana da amfani, amma akwai dalilai da dama da suka nuna cewa yana da hatsari.
Suwa kaluluwar yar wuya tafi kamawa?
To mafi yawanci yara 'yan ƙasa da shekara 5, amma akan samu har manyan mutane wanda suke da wannan tonsillitis. Wani lokacin akan samu ya zama cewa a cikin gida daya zaka ga kusan kowa yana da shi, yadda har yakan iya tsananin da har za a ce sai an yi aiki an cire shi.
To likita, wannan yana nuna cewa cuta ce da ake iya gado?
Ba za a ce gado ba. To amma dai sai ya kasance akan samu waɗanda wala Allah ta gadon akwai wani hatsarin da yake sawa suke samun su samu yawan cutar tonsillitis din fiye da sauran al'umma.
Kai maganan cewa a cikin gida akan samu mutane da yawa suna fama da ita, kenan za a iya cewa mu cutar yakan iya yada ta ga sauran al'umma?
To kwayoyin cutar na virus da kuma bacteria da yawa da muka yi magana a kansu a baya da waɗanda ma ba mu yi magana su ba, ko ya aka yi tari ko atishawa za su bi iska, to kuma wani zai shaka, idan aka shaka kuma za su iya kawo cutar nan. Dalilin da yasa kenan take da saurin yaduwa, misali kananan yaran da suke makaranta irin nursery zaka ga kusan duk wata ana kawo yaro asibiti saboda idan wani ya warke wani ya dauka tana ta zagayawa cikin su, saboda koya wani ya danyi atishawa ko tari ko yaya dan kwayoyin cuta suka fito wani shi ma zai shaka sai ya zama tana zagaya cikin al'umma. Dalilin da yasa kenan ake samun irin wannan ya zama a ce an samu mutane da dama sun kama a lokaci daya. Kamar taron jama'a da yawa musamman aikin haji ko umra, zaki ga mutane da dama in sun dawo sun ce sun yi mura saboda yanayin yadda ake yada kwayar cuta idan mutum ya yi tari ko atishawa, kuma inda jama'a da dama suka shaka wani garkuwar jikin shi ta fita wani karfi, wani in ya shaka zai samu cutar, wani ba zai samu ba.
To likita, wasu irin illa ko kuma illoli cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis take haifarwa ga wanda ya kamu da ita?
To babban matsala musamman a yara shine yadda idan zazzabin nan yayi zafi matuka yana iya sawa su kawo jijjiga, abinda ake cewa convulsion. Kwayoyin cutar nan daga wurin kaluluwar yar wuya nan za su iya shiga jini kuma su zagaya ko ina cikin jiki su kawo matsala. Sannan girman su yana iya hana yaron ya ci abinci, wanda rashin cin abincin nan zai iya kawo yunwa a yaron ko kuma ya kawo abin da ake cewa hypoglycemia, wato shuga din shi ya kasa kuma ya zama wata matsala. Wani lokacin yakan toshe hanya makoshi a wurin numfashi sai ya zama an samu matsala da numfashi. So yana daga cikin matsalolin da wannan abin za ta iya kawo.
To likita, ana iya warkewa daga cutar tonsillitis?
Sosai kuwa, mafi yawanci ana warkewa. Akwai waɗanda dai girman nashi yakan kai girma yakan matsawa, kuma sai kaga kusan duk wata sai sun samu wannan matsala. Idan suka kai wasu shekaru akan cire su saboda a lokacin ya zama matsala, akan yi aiki a cire shi sai kaga an rabu da shi.
Wato mutum yana iya rayuwa kenan babu wannan gaba ta tonsils?
Ana rayuwa sosai kuwa babu su, saboda lokacin da suke ta yawan samun matsala to kenan kwayoyin cuta sun riga sun ci karfin su, yadda shi tonsil din baya iya yin aikin da ma ya kamata yayi sai a cire shi. Sauran bangare na garkuwar jiki zai dauki nauyin sauran abin da ya kamata.
Yaya za a kwantanta yawan yaran da suke kamuwa da wannan cuta musamman ma a Najeriya?
Suna da yawa matuka. Asibitin da nake kadai a sati, akalla a sati guda zan ga yara 10 wanda suke da wannan. wanda kin ga asibiti ne guda daya a cikin garin nan na Abuja ma, saboda ka in ka duba yawan jama'ar da suke da shi ana samun matuka sosai.
To likita, tunda cuta ce wadda ta fi ma kama yara, akwai wani rigakafi da ake yi domin kare yaro daga kamuwa da cutar?
To yawanci akwai alluran rigakafi da ake wanda suke kawo karfin garkuwar jiki akan wasu kwayoyin cuta da za su iya kawo wannan, kamar pneumococcal injection da ake wa yara, zaki ga tana cikin abun da ake allurar rigakafin mu da sauran kwayoyin cututtuka, amma akwai kuma da yawa waɗanda babu allurar rigakafin su. Illa iyaka in an samu mutum ɗaya wanda yake da shi, inda hali in a makaranta ne to ya tafi gida har sai ya warke kafin ya dawo, saboda idan ya zauna cikin yaran zai yaɗa. Haka idan ko a office ne, idan kana da wannan ya kamata a dan baka ƴan kwanaki ka je kai magani, saboda in ba haka ba za ka yaɗa cikin al'umma.
A wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya?
Shawarar shine kamar yadda ne magana wanda ya kamu da ciwon ai magani kafin ya shiga cikin jama'a. Yara da suke akan alluran rigakafin su a tabbatar sun samu alluran rigakafin su. Da buƙatar ai jama'a su gane cewar yar wuyan nan da ake yankewa ba ta da alaka da tonsillitis. Yanke ta baya hana yaro ya samu wannan tonsillitis.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Alatilas a nan, zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nike cewa mu huta lafiya.
To gaida huma Hawa Umar da likita mu, sai kuma tsaraba watan Ramadan.
Najatu Mahmud tariqal salam qani jamhuriyar Nijar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza jaa'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina nalakazibu ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum saa ma kanu ya'malu wa idha wa'tahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim kaannahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim عدوه فحذرهم قاتلهم الله أنا يوفكون وإذا كيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم.
To madalla, kafin mu karkare ga daula da takaitattun labarai.
Sakataren tsaro mai rikon kwariya Patrick Shanahan ya karyata rahotannin da ke cewa za a aika dakaran Amurka 2500 zuwa 2010 yankin gabas ta tsakiya domin dakile barazanar da Iran ke yi. Da yake gaya wa manema labarai, Shanahan ya ce babu wani batun aika sojoji 2500 balle 2010, inda yake bayani akan rahotannin kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ma'aikatan tsaro ta Pentagon tana niyyar aika sojojin Amurka kimanin 2500 zuwa 2010 gabas ta tsakiya. A wani zaman da aka saba yi a ɗakin Roosevelt a fadar White House a jiya Alhamis akan sanar da tallafin kuɗin dalar Amurka miliyan 16 ga manoma, ya rikide ya koma zaman cin mutuncin tawagar manyan Democrat a majalisar tarayya da shugaban ƙasa ya masu, wanda kuma ya zargi tsofaffin shugabannin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da aikata laifin cin amanar ƙasar. A halin da ake ciki kuma, shugaba Donald Trump ya ce yana farin cikin baiwa manoman Amurka da suka fada matsala sakamakon cinikayyar Amurka da China ƙarin tallafi.
To a gaishe ki masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi sanar da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, shirin da ke tattaunawa da matan da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu madadin Daula da Sidi da Daryl Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde.